نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana daren juma'a ce wadda ta daidai da daren 14 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1430 daidai da 3 ga watan september shekara ta 2009 wannan shine kasar na 10 daga cikin jeren karatuttukan tafsirin alqur'ani mai girma wanda muka sawa alqur'ani mu'jizar mu'jizoji a jiya idan jama'a ba su manta ba mun fara tattauna ainihin bayani dangane da fassara da ma'anar ainihin wato ta'awuzi wanda Allah ya umarni da shi a cikin alqur'ani da yake cewa fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani sai ka nemi Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga shaitan jefaffe mun fara jin masaloli masu dimbin yawa waɗanda suka zo a cikin ainihin wato hukunce-hukunce dangane da al-Imam al-Qurtubi a cikin ainihin tafsirin shi daga cikin hukunce-hukuncen idan ba a manta ba mun ji cewa as-sunna ta'awuzi idan za a fara kira'a ake yi ba wai sai an ainihin kammala kira'a kamar yadda wasu suka fahimta ba sannan lafazin ta'awuzi din kuma ingantacce wanda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan shine ingantaccen lafazi sannan muka ji abin da yafi dacewa da sunna shine yin ta'awuzi din a kowace raka'a daga cikin raka'o'in sallah a lokacin da za a fara ainihin karatun suratul fatiha wannan ko sallar nafila ko ta farilla ko sallar dare ko ba ta dare ba waɗannan su ne kaɗan daga cikin hukunce-hukuncen da a yau za mu ɗora da cewa at-tasi'a babban malami al-imam al-qurtubi al-allamatu al-mufassir al-faqihu an-nihrir yake cewa fi fadli at-ta'awuzi falala at-ta'awuzi wata falala ce ake samu daga ainihin wato cikin ta'awuzi anan ina so ka gane ba yana magana falala at-ta'awuzi na wajen karatun sallah ba a'a jimillar neman tsari daga shaitan malam zai kawo mana kadan daga wasu wurare waɗanda zai mana ishara nema kuma in ƙara mana da wasu wurare domin wannan wani babi ne wanda babu shakka ina ganin ya kamata a cikin abin da ya shafi hisnul muslim wato tsari da musulmi yake nema daga shaitan ya kamata a samar da wani darasi na musamman akan wannan ba dan komai ba Allah da kanshi yake cewa inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa shedan makiyinku ne ku yadda makiyinku ne kuma ku dauke shi a matsayin maki mafi karancin abin da zaka yi wa maki shine taka tsantsan idan kai baka yi mishi makircin da zaka rusa shi ba shine ma'ana ka rinka taka tsantsan daga shi kada ya afko maka wannan irin taka tsantsan din abin mamaki da yawanci ƴaƴan adam sun manta cewa shedan makiyinsu ne don haka su kulla gaba da kiyayya tsakanin su da shi mafi karanci su dauki matakin neman tsari daga gare shi to babu shakka akwai bukatar a cikin wannan darasin namu da zamu don abin da malam yake so ya nuna mana shine falalan neman Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga sharrin shaitan game da addinin ka ne game da dukiyarka game da gidanka game da ƴaƴanka game da matanka wajen jima'i ne game da ko ina kake wannan yana daga abin da yake sabbaba mutane a cikin bala'o'i masu dimbin yawa saboda sun yi sakaci da wannan janibi da Allah yake cewa fattakhidhuhu aduwa idan har kasancewa ka rike naira miliyan 1 a cikin jakarka ka je ka shiga mota akwai yakinin yan fashi sun samu labari zaka tafi kantin kwari ko kasuwar kurmi siyo kaya daga nan zaria kana da yakinin haka zaka tafi da kudin nan ba za ka tafi da kudin nan ba dan ka san akwai wasu makiya waɗanda za su tare ka yaushe Allah da ya halicce ka madaukakin sarki ya saukar da wannan aya sannan Allah bai dauki abin sakwa-sakwa ba sai da ya kawo maka tarihin kiyayyar tun ranar farko Allah ya nuna maka kiyayyar nan ta fara ne tun daga kan babanka Adam kuma shaitan din nan saboda wannan kiyayya Allah ya la'ance shi shedan din nan
saboda wannan kiyayyar ya sha alwashi a gaban Allah cewa sai ya bullo wa ƴaƴan Annabi Adam ta ko ina duk yadda zai fadi ya tashi sai ya ga cewa ba su gode wa Allah ba. Me yake nufi da godiya Allah? Ibada. A shekaran jiya nake gaya mana cewa a yau a duniya akwai nau'in mutanen da su kuma aka samu ko da ashe ba anan bane auren tafsirin mata ne. A yau akwai mutanen da an samu su kuma yau bautar shedan suke yi. Anan ma mun tattauna ko? Ka gani? Yau a duniyan nan akwai mutanen da an samu su kuma suka ce a yo ai shedan din nan kiyayyar da ake mishi tayi yawa, a ce tun ranar farko da aka halicci Adam har yau kiyayya ake mishi, to su suka ce su dai a bangaren su to shedan zai saka tai wala hasali ma bauta mishi za su rinka yi. Mecece ibadar shedan? Shine fusatar da Ubangiji. Duk abin da zakai ka fusatar da Allah Ubangiji zai zama ainihin bauta ga shedan. Ashe kun ga jama'a, lallai ne mutane su shiga taka tsantsan, su shiga taitayin su dangane da wannan. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine mallai yake cewa rawa muslimun an Sulaiman ibn Surad, an Sulaiman ibn Surad qala, muslim ya ruwaito daga sahabi Sulaiman dan Surad yace istabba rajulani inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wasu mutane guda biyu ne suka yi zagi in zaga, shine istabba, da an ce sabba to ɗaya ne ya zagi ɗaya, amma istabba ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana, tunda aka ƙari wajen ginin kalmar ko ginin fi'ilin to yana nuna dole ma'anar za ta ƙaru. Da an ce sabba rajulun rajulan to ɗaya ne ya zagi ɗaya, amma istabba wannan ya zagi wannan, wannan ma ya zagi wannan, shine Bahaushe yake cewa zagi in zaga. Wasu mutane guda biyu suka yi zagi in zaga inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, a wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fa ja'ala ahaduhuma yaghdabu, sai ɗayan su ya fara ɗaukar fushi, wa yahmaru wajhuhu, fuskar shi tana kadawa tana yin ja, wa tanfatihu awdajuhu, jijiyoyin wuyan shi suna bubbudewa, jijiyoyin wuya yayin da fushi ya fushi mutum yana buɗe murya yana magana sai ga jijiyoyin suna tashi suna buɗewa. Fa nazara ilaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jama'a kun san annabi yana da hakuri fa? Ku gaya min, akwai sarkin duniya gaba daya wanda za a irin wannan a gaban shi? Fadawa guda biyu su zagi in zaga, zai yi haka? Ba zai yi haka ba. Annabi yana da hakuri sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai manzon Allah ya dubi shi wannan da jijiyoyin wuyan shi suke tashi. Fa qala, sai yace inni a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba dha anhu, na san kalma, na san addu'a, na san zikirin da a ce zai yi wannan zikirin, wannan zafin zuciya da ya tafi daga gare shi. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim, da a ce zai ce ina roƙon Allah ya tsare ni daga shedan jefaffe, wannan kalmar da zai faɗe ta to da wannan fushin ya kau daga gare shi. Dalili akan cewa wannan fushin da jar fuska da zafin zuciya da kumburin jijiyoyi daga shedan ne suke, ashe ya tabbata shedan yana cutar da dan Adam, yana ainihin saka mishi fushi. Fa qama ila ar-rajuli rajulun, sai wani mutum cikin sahabbai kuma sai ya tashi sai ya tunkari wannan mutumi, mimman sami annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, daga cikin waɗanda suka ji annabi ya faɗa haka. Fa qala, sai ya ce hal tadri ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama anifa, ka san maganar da annabi ya faɗi ɗazu kuwa game da sadda kuke zagi in zaga kai da wani? Qala, ya ce to dai annabi ya ce inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba dha anhu, annabi ya ce akwai kalmar da ya sani da a ce za ka faɗe ta da wannan fushin ya kau. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, da za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim da wannan fushi ya kau. To sai dai kaito. Fa qala lahu ar-rajulu, sai mutumin ya ce da shi a majnunan tarani, kana gani na mahaukaci ne har za ka zo kana bani wannan shawara da manzon Allah ya faɗi? Akhrajahu al-Bukhari aidan, wannan hadisi banda Imam Muslim, Bukhari ma ainihin ya ruwaito shi, amma wannan lafazin na Muslim shine yazo da ƙarin fa'ida da galibi jama'a ba sani ba, ita ce wannan kalmar ta ƙarshe a majnunan tarani, don a cikin riwayar Bukhari da dai aka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sai riwayar ta tsaya anan, mutumin ya karbi nasihar bai karbi nasihar ba, riwayar nan ta Imam Muslim ita take bayyana cewa yayi girma daga karban nasiha, domin cewa kiya mahaukaci ne kake gani na ta kake ban san abin da nake ba, wawa ne ni kaza kaza kaza, kaga bai karbi wannan nasihar ba kenan. Wannan dalili ne akan cewa jama'a ashe mu yanzu mun rabautu da wannan nasiha ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, duk sanda kai fishi ka dauki wuta ko dai ka tuna da kanka ko kuma wani dan uwa ya tuna maka yace dan uwa kai hakuri mana, da zaka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, da kaji zuciyarka ta lafa, da kaji wannan zafin zuciya yayi sauki, da sai a zauna a tattauna a gano ina matsalar ta faru, ya za a yi a gano kanta, domin kullum so ake in dan adam ya shiga wani hali a samu wani dan adam ya taimake shi domin su yaki maki shaitan, a fito da dan adam daga wannan hali da shaitan ya saka shi. Amma yayin da ake cewa haba wane ai wallahi tallahi ni ne ma da tun na dauki butan nan na kankama mishi a goshi, ai to ma'ana kana taimakawa shaitan kenan akan dan uwanka dan adam. Amma abin da ake so so ake ka taimaki dan uwanka ya yaki shaitani. Jama'a kun ji wannan zikiri mai karfi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan haka kamar yadda muka fara ishara jiya, idan wajen neman tahassun ne, neman tsari daga shaitan, zaka iya fadin wannan a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ko kun fahimta jama'a? To anan ne zamu tsaya mu tattauna ashe daga cikin halayen da dan adam yakan samu kanshi akwai fushi, to kuma fushi din nan daga shaitan ne. Dama malamai suka ce halaye guda uku ne ko zuwa guda hudu waɗanda idan shaitan ya galaba akan dan adam to duk wata musiba takan iya samun shi. Daga ciki akwai al-ghaflatu shadida, tsananin gafala, mutum ya zama gaba ɗaya ya manta da Allah, in abu aka yazo ya ta tuntsira dariya, yana kyalkyala dariya har yana tuntsirawa ko kuma yana kwalla ko makamancin haka, duk mutumin da ka same shi a haka ya shiga halin al-ghafla a daidai wannan lokaci, kowace irin musiba ce ta nufo shi za ta iya samun shi, ma'ana asiri ne aka danno mishi, sammu ne, baki ne, a wani ainihin aljani ne ya nufin ya shige shi, zai iya shigar shi don ya samu kanshi a halin al-ghaflatu shadida, ita ce gaba ɗaya gafala. Saboda al-Imam Hassan al-Basri ya ga wani saurayi yana kyalkyala dariya haka, yace mishi ayyuhash-shab ajusta sirat, ka tsallake siradi ne? Yace kamar yaya akar maka Allahu? Yace wa alamat dhahik, wannan irin dariyar menene ya kaita? Ai wannan irin dariyar ta wanda ya tsallake siradi ce gan shi a kofa aljanna. To duk sanda kaga mutun yana kyalkyala dariya irin wannan, akwai alamar gafala ta shige shi. Dan haka jama'a ku yi taka tsantsan, ba a ce dariya ba kyau ba, dariya tana da kyau, amma kai dariya irin tafiyayyen halitta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama mafi yawancin al'amarin manzon Allah murmushi ne sallallahu alaihi wa sallama, in har ya tashi dariya to da kyar ne ake iya ganin haƙorin shi fiƙoƙi har sai a shaida yau Annabi yayi dariya har an ga fiƙar shi, amma wani har sai kaga cikin kwanar makogwaran shi saboda kyalkyala dariya. Ina fatar an gane. To ƴan uwa sai ayi taka tsantsan akan haka. Hali na biyu shine al-ghadab, halin da mutum ya shiga ainihin halin fushi. A daidai wannan hali da ya shiga halin fushi yana taimakawa duk wata musiba da ta nufo shi ta same shi. Hali na uku sai ainihin ash-shahawa, al-inkibabu ala ash-shahawa, idan sha'awa ta tayar wa ɗa namiji ko ƴa mace yadda ya zan ido ya rufe, kawai wannan sha'awa yake so ta biya, to a irin wannan hali kowace irin musiba ce ta danno mishi, to za ta iya yin nasara akan shi. Wallahu a'lam. Wannan yana daga cikin sirrin da yasa zamu zo mu karanta hadisin da zaka ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da a ce ɗayan ku in yazo zai sadu da matar shi zai ce bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytana ma razaqtana, idan Allah ya kaddara a wannan saduwa za a samu da lam yadurruhu ash-shaytan. Kaga nan akwai hikima. Mecece hikimar? Ita ce wallahu a'lam galibi a wajen jima'i mazaje musamman idanuwansu suka rufe, to a daidai irin wannan lokacin shaitan na iya tasowa ya tasiri akan shi. Dan haka sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce sadda mutun ya yunkura zai sadu da iyalin nashi, ba wai sai lokacin da ka riga ka saka azzakarin naka ba, a'a daga yin azama, yin niyyar za ku sadu, sai kai allahumma bismillah allahumma jannibna ash-shaytan و wajannibi shaytana ma razaqtana, da sunan Allah, ya Allah ka nesanta mu daga shaytan, arziki da zaka bamu na da Allah shi ma ka nesanta shi daga ainihin shaytan. A wannan saduwar shaytan ba zai iya zuwa ba ya ainihin yi musharaka tare da kai. Saboda wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi, akwai hadisin da Muslim ya ruwaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mai gida yazo zai sadu da matar shi bai bismillah ba, to za su sadu da matan ne tare da shaytani. To lam yadurruhu shaytanun, wannan hadisin ya fadi idan kai shaytanin ba zai cutar da dan ba, idan kai wancan hadisin kuma yana nuna cewa shaytanin ba zai samu tarayya da kai a wajen jima'i da iyalin naka ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To shine sai ainihin yake cewa rawawa muslimun aidan, har wa yau imam muslim ya ruwaito an usman ibn abil as as-saqafi annahu ata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama fa qala ya rasul Allah, wani sahabi ne mai suna usman dan as, ba Uthmanu ibn Maz'un ba, ba Uthmanu dan Affan ba, domin sunan Uthman suna ne shahararre a cikin Larabawa. Wani Uthmanu ne wannan, yace ya Rasulullah inna ash-shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati, lallai shaytan yana shiga tsakanina da sallata da karatuna. Ina ma'ana haka shine in nazo sallah sai ta rikice, raka'a biyar ce, raka'a shida ce, shin nayi zaman tahiya, shin nayi karatun sura, shin nayi kaza, sai in rikice, shin qabli ce ma ko ba'di, ko kun fahimta? Sannan kuma in nazo qira'a gaba ɗaya in kamo nan sai in ji na shiga cikin wannan sura, in kamo nan sai in ji ya rikice, shaytan ya shiga yana rikita mini sallata, yana rikirkita ni wajen qira'a. Yalbisuha alayya, yana ruda mini al'amari. فقال له رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في منزل الله صلى الله عليه واله وسلم يتي دشي ذاك شيطان ونن irin shaytanin yuqalu lahu khinzab sunan shi khinzab. Domin ya kamata zamu zo mu tattauna mutane su gani wato su shaydanu mataki mataki ne dangane da irin nau'in barnar da suke yi. Su kansu aljanu mataki mataki ne dangane da irin yadda suke rikidewa daga hali kaza su zama hali kaza. Za mu zo mu tattauna wannan. Yanzu wannan irin shaytanin da yake kawo rudani ga alrammomi masu karatu a sallah, ko ga mai karatun sallah, ko ga masu yin sallah, sunan shi kenan khinzab. Domin asali shi iblis wato yana da ma'aikata ne tabbatar da yan adam, kullun gari ya waye zai tattara su sai ai assigning kowa, sai a tura su ga irin nau'ukan ayyukan da za su je su yi na barna da bata yan adam da saka musu kiyayya da gaba. To su waɗannan shaytanu da kake gani na farko mataki mataki suke wajen batar da mutane, su aljanu da kake gani nau'i nau'i suke wajen irin hidimar da suke wa mai gidansu gaba ɗaya iblis wajen batar da mutane. Shaytanin da iblis ke wakiltawa domin rikita sallah sunan shi khinzab, ya kamata ka gani shi aikin shi kenan ya je rikita sallah, ya rikita qira'at sallah, aikin shi kenan shi kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa iza ahsastahu, idan ka ji shi ya taho maka, ya za kai ka ji shi ya taho maka, shine in ka ji sallah ta fara rikicewa, in ka ji waswasi ya fara shigowa, in ka ji qira'a ta fara rude maka, ka ji kana cikin baqara ka fado cikin suratul tini, to kaga al'amari ya rikice ko? Fata'awwaz billahi minhu, sai ka nemi Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga gare shi. Ya zaka ce kenan shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Watful an yasarika salasan, sai kai tofi hagu da kai so uku. Qala Uthman yace fa fa'altu, sai na aikata wannan abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da ni, fa azhabahu Allahu anni, sai Allah ya tafi min da shi. Dama Allah ya ce wa annabi wa in tuti'uhu tahtadu, mu yake magana da mu, yace in kuka yi mishi da'a za ku shiryu. Yanzu kaga wancan sai girman kai da aka yi mai nasiha, ka faɗi a'udhu billahi, yace ni mahaukaci ne, kun mai da ni mahaukaci ne, ku zan ce wani a'udhu billahi lafiya ta kalau. Wannan kuwa da aka yi mishi nasiha sai ya dauka, yace fa azhabahu Allahu anni, dama wurin waye ne mutsari? Wurin Allah. Kuma Allah ya kora mishi wannan shaytanin. Haka duk sanda ka samu kanka a cikin wata fitina wadda kake zargi ko ka yaqinanta cewa shaytan ne ya saka ka a ciki, wallahi tallahi ka koma zuwa ga Allah. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaytani tadhakkaru, fa idahum mubsirun, masu jin tsoron Allah, idan shedan yazo ya dan tabe su, Allah yake sai su zabura, suna zabura sai kaji sun dawo cikin hayyacin su, sai su me fa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun, meje fasta'iz billahi, sai kace a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, da ka ji ya dan zungure ka, da ka fara wani mugun tunani, sai kai marmaza kace a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, shine tazakkaru, daga cikin alamar takawa ita ce kaji cewa in shaytan ya dauko batar da kai ka fadaka, to wannan yana nuna kana da sauran imani, kana da sauran takawa. Idan kun fahimci wannan jama'a, lallai ba mu da wata kariya daga shaytan sewa sai Allah madaukakin sarki, dan haka fa'tasimu bihablillahi jami'an, ku rike igiya Allah gaba daya, wala tafarraqu, kar ku sassaba, lallai igiyar Allah ita ce ku rike alqur'ani, ku rike Allah, sannan ku rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, dan ya haskaka muku tsakani da Allah, na muqabalanci duk wani likita da duk wani psychologist da sociologist da kowa ne ne shi, waye zaka kai wannan kukan da zai iya fada maka matsala kama balle iya gane wai waye ke damun ka? Akwai wani likita da ya san hinzab ne? Ina masu MBBS ne, kowa ne ne, wane ne, ana karantar da ku akwai wani shedani sunan shi hinzab? Ina masu psychology, duk duniya manzo Allah ne yake da wannan karatun sallallahu alaihi wa sallam. Ashe jama'a, wannan abu ne wanda zai fitine ka ka tafi wurin psychologist, ko ka tafi wurin wani medical doctor ko consultant, ko ka tafi wani abin nan kasar waje? Wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama yake da wannan, dan haka hatta neman tsari daga shedan din sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da kai yaya za a yi. Yanzu kun ga wannan, ta iya yiwa ka je ka ce a'udhu billahi kawai, ko ba akwai sauran rina aka ba, dan sai da yace fata'awwaz billahi minhu, kai ta'awuzi, in kai ta'awuzi ka san me zai yi, shine min sharril waswasil khannas, sai koma sai ya labe, in ka sake yin ta'awuzin sai sake koma ya labe, in ka sake sai sake koma ya labe, sai annabi yace to akwai bullet, ga bullet din watful an yasarika salasan, sai kai to to shikenan, yanzu ma annabi ba ko kuwa tunda in ta'awuzi ne kai ya labe, tunda Allah ya ce khannas, in ka dame shi da ta'awuzi sai ya boye, to in ya boye, in ya ji kai shurufa sai sake dawa, sai annabi ya ce to ka tofa mishi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wannan karatun sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To sannan ina son ku gane yadda sahabbai suka yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine kadai wanda ya dace a kawo dukkanin rikicin rayuwa. Yanzu kun ga wannan matsala ce ta dame shi game da kira'a, wani kuma talauci ne ya dame shi bai ce fa ne ba har la'asar ta kai sakaliya, ya tashi ya tawurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba kai ce fa ne ba, ya ce eh, me ka mallaka a duniya? Ya ce bai da komai a duniya, daga annabu buzu sai me, sai salka, ma'ana kamar yanzu ya ce daga katifa sai fridge, manzo Allah ya ce je ka kawo su. Abin da nake so ku fahimta anan shine, sun amince wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk sanda suka kawo matsala, idan ya bada shawara ba sa tantama, dan haka je kaka kawo, yana kawo sai annabi ya kada musu kararrawa, yace wa zai siya, sai wani yace dirhami biyu, manzon Allah yace ba mai tsari, wani yace dirhami uku, yace kawo kudin, ma'ana kayan gidanka fa gaba ɗaya yanzu ka sa a korukura, ta kawo a zo masallaci liman, yace wai zai siya, cewa za ka yi aliman a saurara, ai ba shawarce ne, amma sahabbai ina sun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, nan da nan aka ɗibi kuɗin nan, aka shikenan aka kawo dirhami biyu, aka ce to shikenan je ka sayo gatari, yaje ya sayo gatari, annabi ya kafe shi, ce to dirhami ɗaya tafi kai cefane, yaje ya cefane, yanzu hankali ya kwanta, eh ya kai cefane gida ya dawo, sai annabi ya ce saba gatarin nan, yayi awalil madina, ya shiga cikin dajin oda, yaje ya rinka sare ice yana sayarwa, annabi ya ce kada ya dawo sai bayan kwana 17, bayan kwana 17 sai ga bawan Allah nan da yazo yana neman cefane, yau gashi ya zama alhajin birni, yana saba babban riga a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama, annabi ya dube shi ya ce haka bai fi alheri ba, an baka da kunya balle an hana ka? Sannan annabi ya ce yadul ulya khairun min al yadis sufla, hannun da ke bayarwa shine a sama shine alheri, hannun da ke kasafa babu alheri kenan cikin shi. idan kun fahimci wannan jama'a lallai ne al'umma su san cewa duk wata matsala in ta faru to makomarta shine ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Abu Dawud da Ahmad da Ibn Majah sun ruwaito hadisi wata ran annabi tafiya zai sai wata mata ta ji labari sai ta zo hanya sai ta tare daidai kauyen su inda manzon Allah zai wuce da dandanta sai ta ce ya manzon Allah ka ganshi shedan yakan buge shi ya farfadiya so biyu so uku a yini. Manzo Allah ya kama shi ya tofa mishi addu'a yace idan mun dawo mu hadu da ke a wannan mararraban mu ji labari yaya aka yi. Da annabi ya dawo sai ga ta tana jira yaya lafiya tace ai tun ranan nan lafiya kalau. To annabi zai wuce sai tace a ya manzo Allah ga wasu raguna guda biyu nan a dan yi guzuri da su sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzo Allah yace wa sahabbai a kama a tafi da shi alheri ne aka yi mishi bai tambaya ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan yake nuna me duk sadda matsala ta faru ta sheɗani ina son ku gane babban kasidin shine alqur'ani shine tabbas qur'anin nan duk abin da kaja ya kamata ku kiyaye saboda Allah ya ce wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma muna saukar da qur'ani wanda shi qur'ani waraka ce kuma rahama ce ko kanka kai ji yana ciwo sai dai fa in yunwa kake ji to kaje ka samu abinci wadan dan garka kuskure in kanka na ciwo ka wuni baka ci abinci baka ce mal albani ya ce a tofa qul wallahu a'a anan sai an ci abinci tukuna don in taya mota ka tefaci sai ka je wurin mechanizer ba za ka zauna kana ta salati goma ga annabi ka ji ta abin nan ba ko kun fahimta kanka ne yake ciwo kirjinka ne yake ciwo ba yunwa ba ba bacci ba ba sai ka sa hannunka daidai inda yake ciwo duk abin da yazo maka na alqur'ani ko menene ka karanta shine wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma duk abin da yake cikin alqur'ani waraka ce dan haka annabi ya shigo daki ya samu Aisha ta ne wata mata addu'a yace me kike mata tace kuntu aalijuha wa arqiha ne mata magani ne addu'a nake mata sai annabi yace aalijiha bi kitabillahi to ki mata da littafin Allah. Sahabbai wannan shine abin da suka fahimta dan haka duk inda ta kure aka tara wani sahabi kai ka iya addu'a sai ce na iya wannan ya ja Fatiha kafa 7 wannan ya ja kafa 3 kowannen su ya fahimci irin yadda karfin alqur'ani yake abinda ake so kowannen mu ya sani kenan jama'a kar ka sake kana ustazu a anguwa kullum ana ganin ka da dagaggen wando kana tafiya da bulugul marami da risala dauko karatu a zo a ce akramakallahu ga wani yaro nan yana farfadiya ka ce to ai karatu na bai kai ba to kai kenan karatunka bai kai ba kullun kana yawo da littafi su kuma fa ko kun fahimta sai ka ce a kawo shi kana tafkashi duk abin da yazo maka na Qur'ani karanta ka tofa mishi ka ce shikenan Allah ya so wannan ku dogara ga Allah wannan an gama don Qur'ani duk abin da ya tasa gaba sai ka ji suna cewa ai wata babba aya ce mallam ya wata babba aya ce ma kai ma kana dawa sai ga an aje maka raguna kofar shagonka ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a kun ji ainihin wannan hadisi hadisin da mala ya kawo na gaba da yace warawa Abu Dawud an Ibn Umar ko to yace Abu Dawud ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar qala Abdullahi dan Umar yake cewa ko kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza safara fa aqbala alaihi al-lailu قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك ومن شر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك ومن شر أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ووالد وما ولد. أي كن جوانكم الإمام أبو داود أحمد سكر ويتوانا أين أبن وانا حديثي يتي منظان الله صلى الله عليه وسلم أكسنشي idan ainihin wato yayi tafiya sai ya dawo sai ya zan dare yayi mishi akan hanya qala sai yace ya ardu ya ke kasa rabbi wa rabbukillahu Allah ne ubangiji na ni da ke a'udhu billahi min sharriki Allah ya tsare ni daga dukkan wani sharri naki wa min sharri ma khuliqa fiki da sharrin duk abin da aka halitta cikin ki kaga hadda yan fashi da masami ko kuwa duk abin da aka halitta a cikin ki Allah ya tsare ni daga sharrin shi wa min sharri ma yadubbu alayki Allah ya tsare ni daga sharrin duk abin da ke takawa yake yawo akan ki wa min asadin wa aswad Allah ya tsare ni daga sharrin zaki da duk wani baki mai bakar aniya ومن الحيتي الله يسألني دقى مجيجي والأقرب دقناما ومن ساكن البلد حقكما دقى فتلوى لا ربا وانسكة ساكن البلد أبن دسكي نفي فتلوى منا ننزام زومي مكو كراتون مسمى أكم فتلوى فتلوى قسكياتي أكويتفا با خرافات بچي درسي نا مسمى نزام زومي أكم فتلوى أما ياك ما تكغاني با وانا أبني فتلوى با شيطان الجنيني كوي imma shedanin aljanu wadanda suke yawo amma wadanda suka dade a duniya sune suke rikidewa sai suke zama fatalwa sai su ta tsorata dan adam da gurgurdan yadda suka so su tsorata shi duk wannan sura da ake fadi ta fatalwa ana ganin ta ba iya ganin karshen ta tana da zako zakon kumba ya tabbata wadannan abubuwa babu shakka dangane da haka nau'i na farko kenan na fatalwa ma'ana tsohon aljani wanda yake misali a ce idan garin nan an kafa shi shekara 1000 sai a sami shi wannan aljani shekarar shi 1200 ko makamantan haka ko kun fahimci wannan da kyau wanda ya dade gaba ɗayan akan shi aka kafa garin ko makamantan haka yakan likide ya zama fatalwa shine sai ta fitowa ɗan adam yana furgita su da ainihin halittu iri iri na ɗaya kenan na biyu akwai ainihin qarinul jinni sabda duk aka haifi ɗan adam yadda Allah madaukakin sarki yake kawo mala'iku su tsare dan adam din su ake kira hafaza masu kiyaye shi da kuma in ya balaga a kawo mishi alkataba masu rubuta ayyukan shi ko to haka shi ma kuma iblis sai kawo nashi ya aje shine qarin to wannan qarin din nan yana da hatsadibanci iri iri shi yasa kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai da ya musu karatu akai suka ce har kai kana da shi yace har ni yace sai dai ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta baya umarni na da komai na sharri sai dai alheri to idan dan adam ya rasu ku kiyaye yakan dawo ya zama fatalwar wannan dan adam din ya dauki surar shi ta mutun ya rinka bayyana shine waɗanda ba su san tauhidi da aqida ba sai su ce wane ya mutu ya dawo ba mutuwa ya dawo ba shedanin shi ne yake dauka surar shi sai a ce an gamsha a kwaibam an ganshi a patakol an ganshi a wuri kaza bayan kuna da yaqinin ya mutu ba shi bane ya dawo wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'una duk wanda ya mutu ba zai dawo ba to na ɗaya kenan na biyu in ya so kuma sai zauna a aljanin shi sai koma sai shiga jikin wata ɗa ko wani ɗa na wannan mamaci da ya mutu shine in ta kama wata ran ka zo ruqya sai ka ji wane ne kai sai ce ni ne baban shi kai ne baban shi eh wani baban nashi sai ce baban shi dai baban shi da ka sani baban shi Abubakar eh to yaya yake ni ne baban shi to in baka kware game da sanin duniya aljanu ba wallahi sai ya rikita ka zai zo yana da'awa yana pretending yana nuna cewa shine baban wannan kuma baban kowa ya san ya mutu an je an yi jana'izar shi sai kuma a ji gashi ya zo a'a aljani shedanin aljani ne wannan da annabi ya faɗi na uban yakan dawo to shine sai ya bayyana a matsayin ainihin fatalwa to anan kaga ba ganin shi ake ba a can kuma ganin shi ake lallai dai zamu zo mu yi darasi wata rana in Allah ya so akan fatalwa domin suna daga cikin abubuwan da ya kamata dan adam ya gane su ba dan komai ba saboda yana daga cikin jimillar wancan umarni da Allah yake cewa inna shaytana lakum adu fattakhizuhu aduwa to kaga baka san makiyin ka ba yadda yake bullo maka wata ran sai bullo maka a matsayin liman ko to Allah ya kyauta to shine wa min sakinil balad ya Allah ka tsare ni daga fatalwa wato wanda take zauna a gari wa walidin wa ma walad da kuma wanda yake ya haifa da wanda aka haifa a garin ma'ana babba da kanana na daga cikin shedanu Allah madaukakin sarki ka tsare mu daga ainihin gare su sai dai wannan ainihin hadisi ina ga in ba na manta a wani bahasi nawa ba kamar malamai sun yi magana dangane da rashin ingancin shi amma dai a jimillance abin da yake nuna maka waɗannan abubuwan da ke ciki gaba ɗaya fa suna kewaye da dan adam kuma sharri ne ka duba duk wani kwaro duk wata dabba da ke kewaye da kai in har tana da wata kumba ko tana da wani farce ko tana da wata akaifa ko wani hakori fa to in ta same ka kai dan adam ba za ta kyale ka ba ko kun fahimta ma'anar wannan shine me kana kewaye da makiyanka yanzu waɗannan kalmomin da ake cewa wa min sharri ma yadubbu alayki, yanzu tsaka ba ta ciki, tsaka tana ciki, tsaka tana daga cikin makiyan dan adam, tsaka tana daga ciki, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da aka je ana ainihin saka annabi Ibrahim a wuta, ita ce ta je ta rinka busa bakinta tana hura wutar, bakin nata kuma yana da guba, yana da poison. Kaje ka karanta littafin Hayatul Hayawan al-Kubra na al-Imam al-Allama Ad-Damiri, yace ita tsaka daga cikin sharrinta ga dan adam, idan ta samu dan adam yana bacci sai ta kokarin busa a idan shi, sai ta tsiyaye idanuwa. Idan bata samu dan adam ba, ta samu duk abin da yake gari kamar gishiri da kakkiyan kaza sukari, sai ta birgima akai, in ta birgima ta birgima sai ta tafi. Dan adam yana ci sai cuta albaras, sai ta ainihin kama shi, duk jikin shi sai ya rikice, shine ainihin fata ta dabbare dabbare ta rikice haka, duk yana daga cikin sharrin tsaka kenan wannan. Sannan to dubi miciji shi kuma, to sannan a cikin miciji dubi sarar kutub da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake, gashi nan kanshi kamar zabo yake, shi ma maki ne gare ka fa, eh kamar kadangare tsawon shi yake haka. Sannan ga kububuwa kuma, kububuwa kuma har tashi take fa, kububuwa har tashi take, aka ce in ta je ta sara wai sai ta saurara, in ta ji an fashe da kuka shikenan sai ta ci nasara kenan. In bata ji an fashe da kuka ba, dalili akan ba a mutu ba, ita sai ta kashe kanta. Shi yasa Bahaushe yake ce mata kububuwa, ai ma'ana mai bakar zuciya, wato in ta ji ba ta kisa ba, ita sai ta haɗi zuciya ta mutu. Ita kawai in dai ta harbi to lallai a mutu, in ba haka ba ita za ta mutu. Duk waɗannan maƙiyan wane ne? Maƙiyan ɗan adam ne. Sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ita wannan kububuwa ya ce shaitani ya ce dama, mucijiya ce, amma shaitani ya ce amma sai ta bayyana a mucijiya, kamar yadda in ka ga kare baki shaitani ne amma sai ya bayyana a bakin kare. Duniyar aljanu jama'a tana buƙatar ɗan adam ya san darasi akan ta, cikakken darasi, saboda na ɗaya sun fi mu daɗewa a duniya, sun fi mu zurfin ilimi da sanin duniya da abubuwan da ke rayuwa cikinta. Allah ya ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum, an halicci aljani tun kafin a halicci annabi Adam. Da me aka halicci aljani? Sai ce da harshen wuta, da harshen wuta. Ka duba in aka kunna wuta inda yake blue blue din nan yafi musiba, to da nan aka halicce shi. Saboda haka lallai ne dan adam yayi taka tsantsan ya san cewa yana da maki. Sannan kuma ku ji Qur'ani abin da ya gaya mana fa, a gaban Allah shaitan ya Iblis yake cewa sai ya shigo mana ta gaba, sai ya shigo ta baya, sai ya fadi ya tashi ya ga cewa ba mu bautawa Allah ba. Amma kuma dan adam ya fi sakaci, ya fi zama comfortable, baya ganin ma shaitan hadari ne gare shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa rawat Khawlatu bintu Hakimin, sannan sahabiya Khawlatu ir Hakim, Allah ya kara mata yarda ta ruwaito, qalat tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu, naji manzon Allah yana cewa man nazala manzilan, duk wanda ya sauka a wani wuri, anan ba gida ba kawai, kuna tafiya kun hau mota sai mota ta yi faci da rana tsaka, kuka san meye a wurin? Ba ku san meye ba. Kuka san meye kusa da ku? Ba ku sani ba. Duk inda ka sauka, duk inda ka tsaya, manzo Allah yake to duk wanda ya samu kanshi haka, summa qala, sai yayi wannan addu'a yace a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, na roƙon Allah ya tsare ni da kalmomin shi masu cike da albarka daga sharrin duk wata halitta da yayi. Allahu akbar. Jama'a ku ji yadda kalmomin annabi suke very powerful, very sensitive. Ka dubi yadda abin yake fa, a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, Allah ina roƙonka da kalmomin ka masu cike da albarka, Allah ka tsare ni daga sharrin duk abin da ka halitta. Kaga wata mota tana iya kubucewa driver daga nan kuna zaune, sai ga sai ta wuce kusan nan ta kife, power wannan addu'a za ta iya tsare ta daga haka, domin mota na daga cikin min sharri ma khalaq. Lam yadurruhu shay'un hatta yartahila, manzo Allah ya bashi garanti cewa ba abin da zai cutar da shi har ya tashi. Akhrajahu al-Muwatta, Imam Malik shi ya fitar da wannan a cikin Muwatta wa Muslim da al-Imam Muslim wa Tirmidhi. Al-Imam Tirmidhi ko ce wayai wa qala hasanun gharibun sahihun, wannan hadisi kyakkyawa ne, ingantacce ne, tare da cewa hanya guda ce ke da ita, amma dai hadisi ne ingantacce. Abinda wannan hadisin yake nuna mana jama'a, duk inda ka samu kanka kai wannan ta'awuzin. Kun fahimci wannan da kyau jama'a? Malamin mai wannan littafin shi ma ana ce mishi Qurtubi, shi yayi sharhin talkhisin sahihu Muslim ne. Sahihu Muslim ya dauka sai ya takaita shi, da ya takaita shi sai ya zo sai ya sharhin abin shi a mujalladi 8, ya sa mishi al-mufhim fi talkhis sahihi Muslim, wanene dogon suna ne dashi. A cikin wannan sharhin da ya zo kan sharhin wannan hadisin, malamin mai wannan littafin, malamin wannan Qurtubi, Qurtubi malamin Qurtubi ke, ya ce wannan addu'a na kiyaye ta duk inda na sauka sai na yi ta, ya ce ba abin da ya taba samu na. Ya ce ran nan ina tafiya kan dabba ta sai na shagala, da na shagala kawai na dan tsaya in huta, ya ce sai bacci ya dauke ni, can sai na ji kunama ta harbe ni, ya ce ina farkawa sai na tuna ban yi addu'ar manzon Allah bane sallallahu alaihi wa alihi. Ko kun fahimta jama'a? Haka ya faɗi. To wannan yana ba mu tabbacin duk inda ka sauka ka karanta wannan addu'a, Allah madaukakin sarki zai tsare ka. To malaman Islamiya bayin Allah, sai ku yi hakuri da dan albashin da ake ba ku 350 ko 470, duk waɗannan addu'o'i ku je ku zauna ku karantar da ƴaƴa. Gaskiya kuna da lada ne wanda yake ba wanda ya ise biya ku, ko ministan ilimi bai ise iya biyan ku kuɗin ladan da za su yi daidai da aikin ku ba. Dan haka malamin Islamiya ya daina cewa ba a biya na, a da ma ba biyan ka ake ba, dan abin da ake baka kuɗin a caba ne ake baka, ko 50,000 suka baka, saboda kai kana karantar da hanya aljanna ne. Ya kamata malaman Islamiya sai su zakulo waɗannan addu'o'i, sai su sa wa yara su. Lokacin mu makaranta allo ce ma muke amuciya, malamin mu malam Ishaqa Allah ya gafarta mishi malamin allo ne, amma kuma ya iya fiqhu, ya iya addu'o'i irin waɗannan. Waɗannan irin addu'o'in sai aka tsara su sai suka zama addu'ar tashi, to sai karatun yafi dadi. Dalibai har kosawa suke aje an ce Allahumma, to da an ce Allahumma din nan to an yi kistata na tashi kenan, sai ga kowa aje Allah shi. Addu'o'i wajen guda 15 sai an yi su. Ko kun fahimta? Na ɗaya daga cikin fa'idar da za a samu ita ce an tashi makarantar da me da addu'a. Na biyu, yaran nan an koyar da su. To malaman Islamiya wallahi ku dage ku manta da cewa ba sa biyan ku. Idan kaga cewa ba sa biyan ku sai ka rage, cikin kwana 5 sai ka ce to za ka rinka zuwa kwana 3, kwana 2 nan sai ka je faskare ne za ka yi, dako ne za ka yi, a taba ne duk wani abu da za ka yi, dan ka zo ka samu yadda zaka karantar da addini. Ka ji abin da mai risala yace, yace wa aula ma'uniya bihin nasihun wa ragiba fi ajrihi ar-ragibun isalul khairi ila qulubi auladil mu'minina. Wallahi wannan magana ta ne min dadi jama'a. Yau kamar wata uku dalibai na na Kaduna ne musu fassarar risala din nan, da nazo wannan wurin na jin wajen kusan kasar guda nayi, saboda wannan maganganun da mai risala ya faɗi ya kamata duk wani malami ya murna da su. Ya ce mafi alherin abinda malamai masu tarbiyya suke ba da muhimmanci a rayuwa shine saka tarbiyya a cikin ƴaƴan muminai. Ka duba ka gani, manya da kake karantarwa shedan ya ɗibi rabi, ka ɗibi rabi, kasuwa ta ɗibi kwata, abubuwa dai. Amma yara in ka tasa su gaba kana karantarwa sun zama naka har abada. Insha Allah, Ibn al-Jawzi ya ce malami na yana karantar da ni tun ina dan Islamiya, ya ce in yazo yana karantar da ni sai in ga yana ta kuka, yace ni ban san fassara kukan ba, yace sai da na girma wannan karatun yayi albarka. Saboda haka jama'a, malaman Islamiya ku je ku tsuntsunto ire-iren waɗannan addu'o'in. Kullun aka tashi makaranta in ya rage saura minti 10 sai ku yi ta karantar da su Allahumma Allahumma, sai sun haddace, sannan sai ku zo ku farfasa musu, kun ga addu'a kaza sai su ce eh mun haddace ta, to za a shiga ban daki ake yin ta. Kun ga addu'a kaza eh to in za a ci abinci ita ce, in an ci abinci ita ce, in za a yi kaza ita ce, in za a yi kaza ita ce. Sai malami wata ran ya dan zo da biskit, dan wani alheri, dan wani abu wanda zai jaraba ainihin yaya haddar yaran take, sannan iyayen ƴaƴa wallahi sai kun taimaka kasantuwar an samu matsala cewa Najeriya bata damu da karatun Islamiya ba, dan haka ko kai makarantar Islamiya ba za a baka commissioner ba, ba za a baka minister ba, ba wanda zai yi itibarin ka. Mu da ma lahira muke nema, haka mata mutane su gane haka. Dan yanzu kowa zai iya biya wa dan shi naira 10,000, 20,000 saboda za a karantar da shi karatun Bature, amma karatun Islamiya fa naira 20 ne, naira 50 wani yaron sai ai wata uku ana koro shi. Kuma wannan musibar ba anan kadai ba, har cikin garin Makka abokanmu da ke karantar da tahfizul Qur'an wallahi sai da suka yi kuka da haka. Riyal 20 ne a wata ake tahfizul Qur'an, riyal 20 a cikin garin Makka, ba a Najeriya ba. Riyal 20 din nan kamar nawa ne, kamar naira 200 ce fa, wanda an canza ta ne kudin mu ma da ba su da daraja, ita ce za ta kai nawa, ita ce za ta kai naira 200 ko 400 ko makamantan haka. To amma akwai yara da yawa sai ana koro su, ina da abokai da yawa in cikin garin Makka abinda suke kenan tahfizul Qur'an da yamma, kuma an ga alheran su fa, ma'ana sun dade suna karantawa, sun iyaye dalibai da yawa waɗanda sun haddace Qur'ani. Amma duk da haka wata ran suka ce sai sun zo suna kora tukuna akan riyal nawa, riyal 20 a wata. Nan ya je yayi babban nursery and primary school, ana karban kuɗi masu tsada saboda nan za a je a iya turanci, kuma natijar shi ne in ka iya nan za a baka kaza, za a ɗauke ka da karama, za a ɗauke ka kaza. Nan ku dan ka zo ka ce ka karanta Arabiya, ka karanta kaza, sai a ce anakallahu, Allah ya kai mu Ramadan, muna nan da buhu guda na gero, za ka zo kai mana tarawihi. Allah ya kiyaye. Malam ya ce wa ma yuta'awwazu minhu kasirun fil akhbari, addu'o'i waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi, waɗanda za a rinƙa yi dan neman tsari a cikin hadisai, suna da ɗimbin yawa ƙwarai da gaske. Amma malam dai abin da yake nuna mana anan, wallahul musta'an, Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka sai malam ya kawo taƙaitattun abubuwan da zai iya taƙaitawa. Don Allah ku dan saurare ni kaɗan, zan ɗan yi ratse ko waiwaye a dan tafiya. Zan karanto mana waɗansu hadisai guda uku daga cikin kitabul isti'aza na al-Imam an-Nasa'i, waɗanda za su ƙara baka kyakkyawan tunani akan cewa lallai sai ka nemi tsari daga sharrin shaidan. Ku ji wannan hadisi. An Abil Yusri qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yaqulu Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi wal hadami wal ghariqi wal hariqi wa a'udhu bika an yatakhattabani an yatakhabbatani shaytanu inda almauti wa a'udhu bika min an amuta fi sabilika mudbira wa a'udhu bika an amuta ladigha. Wannan hadisi kaji shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin wannan addu'a, yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min at-taraddi, Allah ka tsare ni daga faduwa daga kan dutse ko kan tudu ko wani abu in mutu, wal hadam, Allah ka tsare ni kada gini ya danne ni. Yanzu yadda aka rinka annoba tsakanin Zaria Kaduna Abuja din nan, wani ginin ya shekara 30 sai ga ruwa ya zo ya tafi da shi. Sannan ka dubi irin yadda gine-gine suke collapse a Lagos, sai ga gini hawa 5 hawa 6 sai fado kawai gaba ɗaya kamar alewa, ya danna mutane a cikin shi. To annabi yana roƙon Allah ya tsare shi daga gini ya danne shi, wal gharq, ko kuma ruwa ya cinye shi, wal hariq, ko gobara ta cinye shi. Sannan sai kance wa a'udhu bika an yatakhattabani shaytanu indal mauti, Allah ka tsare an yatakhattabani an yatakhabbatani shaytanu indal mauti, Allah ka tsare ni kada shaytan ya buge ni lokacin mutuwa. Saboda wannan ita ce, wannan shine lokacin dan adam na ƙarshe, in ya cika da kalmar la ilaha illallah ya rabauta tabbas. Idan ya cika ba da kalmar la ilaha illallah ba, to kuma nan akwai faɗi tashi. To tunda za ku gane shaidan din nan makiyinmu ne, ina son ku ɗauki wannan hadisin ku dan aje shi gefe guda tukuna, mu ɗauko ni hadisi cikin Bukhari da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan dan adam da ya zo duniya yana faduwa daga cikin mahaifiyar shi, sai shaidan ya sa hannu ya tokare shi, wanda kadai Allah ya tsare shi ne annabi Isa da kuma Maryam. Saboda me? Saboda Hannatu ta yi addu'a, wa inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim. Hannatu da tazo za ta haifi ainihin wato Maryam, sai ta ce ya Allah ina roƙon wannan yatawa, Allah wannan abu da zan haifa ka tsare shi da shi da zurriyar shi daga shaytan. annabi yace da shedan yaje zai zunguri Maryam sai ya gaza zungurinta sai zunguri mahaifa da yaje zai zunguri annabi Isa sai ya gaza sai zunguri mahaifa bayan haka annabi yace duk wani da sai da shedan yayi mai wannan zungurin a daidai lokacin haihuwa sai annabi yace wannan na daga cikin dalilan da da yake ganjarewa da kuka annan ka jiran da ka zo duniya sai da ya maka me sai da ya maka maraba sannan in ka zo mutuwa kuma yakan zo ya buge ka daidai sa'a daidai seconds da zaka mutu sai zo ya buge ka sai ka kasa fadin kalmar shahada wannan halitta muguwa ce ko ba muguwa ba to Allah yace fattakhizuhu aduwa ku dauke shi maki shine shedan saboda dai kaga irin muguntar sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci gaba yace wa a'udhu bika an amuta fi sabilika mudbiran Allah madaukakin sarki ka tsare ni mutu a wajen jihadi a halin na gudu a ce an fara jihadi kuma na juya baya na gudu to Allah madaukakin sarki ka tsare ni wa a'udhu bika an amuta ladiga Allah madaukakin sarki ka tsare ni mutu daga harbi da kunama ta mini ko kuma sara da miciji ya mini harbin kunama sharri ne saran miciji sharri ce duk waɗannan abubuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin addu'a yana neman Allah ya tsare shi da su yanzu wannan addu'a kowane musulmi ana buƙatar yayi kokari ya iyata to wannan kenan bayan wannan kuma muka sake komawa zaka sake ga annabi sallallahu alaihi wa sallama in aka zo shiga masallaci yakan yi ainihin addu'a gashi sahabi Abdullah dan Amr dan As yace kana idza dakhala almasjid qala a'udhu billahi al'azim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim in zai shiga masallaci sai yace Allah ina roƙonka ya kai Allah mai girma da girman fuskarka mai karimci da ainihin daddan mulkin nan naka Allah ka tsare ni daga shedan wannan ainihin addu'a qala aqab qultu na'am ko yaushe za a yi wannan addu'an za a shiga ainihin masallaci yace qala sai yace fa idza qala zalika qala ash-shaytan idan musulmi yayin wannan addu'a zai shiga masallaci sai shedan yace hufiza minni sa'iral ayyam shikenan an tsare shi tsawon wunin yau bani da iko da shi kenan ka kazo zaka shiga masallaci sallar asuba ko sallar azhar ko sallar asar to sauran abin da ya rage ka samu tsari Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sa'annan kuma kowa ya san addu'ar da ake wajen shiga ban daki ita ce me اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الله كتريني دقا أينهم واتو الخبث سوني شيطانو ماذا والخبائث دقوما أينهم شيطانو ماتا دو ودنن أينهم الدؤوئي سنا دقا تكين الدؤوئين دمن زن الله صلى الله عليه وسلم يكرنتر سأنن حرو يغاواني حديثي واندا النبي صلى الله عليه وسلم يكن كرنتر دا صحبانشي أيام برجيشي haka siddan wani lokaci sai ka ji kana firgita haka siddan sai ga wani lokaci yaro yana bacci yana razana wacce addu'a zaka rinka tofa mishi duk shedan ne fa haka siddan sai ka ji yaro dan jinjiri bai wuce wata uku ko wata biyar ba haka siddan ya ganjare da kuka tsakar dare me aka yi mishi shedan ne kawai gashi a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun Allah ina roƙonka da kalmominka masu cike da albarka Allah madaukakin sarki ka tsare ni daga ainihin fushi Allah ka tsare ni daga sharrin ainihin wato uquba Allah ka tsare ni daga sharrin bayinka sannan Allah ka tsare ni daga fusga ta sheɗanu kada su halarto gare ni wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantar da su su yi ta min al-faza'i saboda razana to anan abinda ake so ka gane shine me wannan irin razana yara da ba su da ikon yi menene mafita akai shine kai da kake uba ko uwa zaka rinka tofa musu ga addu'a annabi Ibrahim da yake wa Isma'il da ainihin Ishaq ita ce u'izukuma bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq na roƙon Allah ya tsare ku daga ainihin wato kalmomin shi cikakku daga sharrin abubuwan da ya halitta Allah madaukakin sarki ya taimake mu to al'ashira mas'ala ta 10 mun koma cikin tafsirin Qurtubi ma'anal isti'azati fi kalamil arab al-istijara to menene ma'anan neman tsari ne al-isti'aza din nan shine al-istijara neman fakewa neman kariya wattahayyuz ila shay'i da gudu a faku zuwa ga wani abu ka gudu ka faku zuwa ga wani abu ala ma'anal imtina bihi min al-makruh da nufin cewa wani mugun abu da zai same ka daga wannan abu sai ya zama ka faku kenan yuqalu uztu bi fulan al-arabci akan cewa na nemi tsari da wani wasta'aztu bihi na ainihin wato nemi tsari da shi ai mu'minu ali fir'aun me yake cewa wa inni uztu bi rabbikum ko bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab haka mu'minu ali fir'aun yake cewa ina roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare ni daga ainihin duk wani wanda bai imani da ranar hisabi ba to ma'anar isti'aza dai ita ce ainihin wato neman tsari Allah madaukakin sarki ya taimake mu alhadiya ashara mas'ala ta 11 ash-shaytanu wahidu shayatin idan kaji an ce shaytani a harshen larabci to ana nufin daya daga cikin shaytanu masu yawa ala taksir jam'i mukassar ne wato ba a cewa shaytanuna inda an ce shaytanuna to sai zama kenan jam'i na tashihi to amma jam'i ne na taksir dan haka aka ce shayatin wa inna ash-shayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum fa in ata'tumuhum innakum idhan la mushrikuna shaytanu sukan yi wahayi wato sukan kyankyasa magana zuwa ga masoyanku dan su jayayya da ku Allah yake in kuka sake kuka yi musu fa'a shikenan kuma kun zama mushrikai wan nunu asliya ita nunun din dake cikin ainihin wato shaytan asliya ce ba irin nunun din dake waladani ba yanzu in aka ce waladun yaro ɗaya ko to guda biyu fa waladani to wannan nunun din ba asliya bace an kawo ta ne kawai li jabril wahani dan te maka saukin fadi dan ba za ka ce walada ba ba dadi waladani nunun din an aje ta ne kawai ba asali haka take ba idda zaka gane haka idan ka zo yin idafa za ta fadi in ka ce waladani yara biyu to ka ce yara biyu na Muhammadu sai ka ce walada Muhammad kaga ta fadi shine Hariri yake cewa wa tasqutu nunani fil idafa nahau laqitu sakinir rasafa wa qad ra'aytu sahibai akhina baka cewa raka'atanil fajri in ka fada haka sai a ce baka iya larabci ba sai dai ka ce sallaitu raka'atayil fajri hatani raka'atal fajri duk sanda baka yi idafa sai ka share nunun din kamar muslimuna muslimi to zaka ce musulmin Najeriya ba zaka ce muslimuna Najeriya ba ka buga sai dai ka ce muslimu Najeriya sai ka cire nunun din to wannan ke tabbata maka nunun din ba ta asali bace to amma kaga nan kalmar shaytan to nunun din ta asali ce shine abin da kadai nake so in ce maka to sai ya ce li annahu min shatana saboda asalin kalmar kun ji ta daga shatana me ma'anar shatana idza ba'uda anil khairi duk wanda ya nisa daga alheri sai a ce shatana kaga nunun ta fito a wajen ginin fi'ili ko malam yace wa shatanat daruhu gidan wana yayi nisa sai a ce shatanat daruhu ai idza ba'udat idan gidan shi ya nisa qala ash-sha'iru mawaqi yace na'ti bi su'ada anki nawan shatunu fabanat wal fu'adu biha rahinu wato mawaqi ne yake cewa na'at bi su'ada anki nawan shatunu wato su'adu ta yi nisa daga gare ki nisa kwarai da gaske fabanat sai ta ƙara challawa ta yi nisa wal fu'adu biha rahinu amma kuma zuciyar tana makala da ita wato ita su'adu gidanta yana da nisa daga idda muke amma kuma zuciyar mu tana makala da ita to mahallin shahid shine nawan shatun shatun din shine yayi nisa daga nan kalmar shaytani ta samo asali ina fatan an gane larabawa sukan ce bi'irun shatunun ai ba'idatul qa'ari rijiyar da take da zurfi sai larabawa su ce bi'irun shatunun rijiya mai zurfi kwarai da gaske wa shafanu har wayo kuma a larabci kalmar shafanu takan dauki ma'anar alhablu igiya summiya bihi ana cewa igiya wannan sunan ne ita ma akwai alaka ta nisa li bu'di tarafihi saboda nisan wannan bangare da wancan bangare na bakin igiya din an gane wa imtidadihi da kuma yadda take da tsawo tarafaihi tarafaihi wato gefanta guda biyu ina fatan an gane wa wasafa arabiyun farsan wani ba kawai ya kwatanta dokin shi fa qala sai yace ka annahu shaytanun fi ashtan ka annahu shaytanun fi ashtan to yanzu ya baka fassara wannan wurin kenan ka annahu shaytanun wannan doki kamar shedan ne fi ashtan idan ya tayar da shedan takan shi shine in ya kangare ko kun fahimci wannan malam yace wasu miya shaytanu shaytanan to me yasa ake kiran shedani shedani ne da larabci sai yace li bu'dihi anil haqqi saboda yadda ya nisanci gaskiya wa tamarrudihi da kuma yadda yake da taurin kai wa zalika anna kullu atin domin duk wani mai taurin kai mutamarridin wanda yake da taurin kai minal jinni wash shaytani daga cikin al minal jinni wal insi daga cikin aljanu da mutane wad dawabi da dabbobi shaytanu dan haka ko dokinka ne ko jakinka ya hutsu ya ka da kai sannan ya sa kafa ya harbi bakinka to sai ka ce lalle wannan jaki ya zama shaytani na fatan kani yawa qala jarir jarir yana daga cikin ainihin mawakan lokacin ainihin abin nan ko bani umayya ta yake cewa ayyama yad'unani shaytana min ghazali wa hunna yahwaynani idha kuntu iz kuntu shaytana wani mawaki ne jama'a daga cikin mawakan bani umayya yace a lokacin da suke kira na shaytani saboda me saboda wato shashanci na ma'ana yau yana wurin chacha gobe yana wurin karuwai jibi yana wurin kaza yace to a lokacin da yake wannan shirme na kuruciya sukan kira shi ainihin shaytani sai yace wa hunna yahwaynani yace su din yan matan kuma wai suna sha'awar shi iz domin kuwa kuntu shaytanan a lokacin wai shi shaytan ne to yanzu me yake nufi da cewa a lokacin shi shaytan ne kangararre me yin abubuwan da basu dace ba mawaki ne wannan kawai ya dan rera mana ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimake mu to idan mun so mu dan tattauna dangane da yadda rayuwar aljanu take a takaice sai in ce muku asalin aka ce aljanu ana nufin halittar da Allah madaukakin sarki yayi kamar yadda na fadi wal janna khalaqnahu min qablu min naris samu halittar da Allah madaukakin sarki yayi su an yi su da wuta ne ba a yi su da ƙasa ba ba a yi su da mani ba kamar yadda aka yi mutum ko dan adam su ba a yi su da haske ba kamar yadda ainihin aka yi a mala'iku to waɗannan su ne ake kira aljanu don haka in an ce aljani kar ka ji tsoron shi aljani ba shi ne abin tsoro ba don aljani kamar a ce mutum ne amma a cikin mutane da an ce barawo ba kaga ba ka ji tsoro da an ce dan ta'adda to don haka dan an ce aljani to kar ka ji tsoro aljani sunan jinsi ne don haka suka ce wa anna minnal muslimuna wa minna alqasitun a cikin mu akwai musulmi akwai kuma azzalimi akwai miyagu to idan kun gane wannan asali kalmar jinnu tana nufin nas jinsin su ne kawai to wanda ya fara kangarewa daga cikin su shi ake kira ifrit ifrit qala ifritun min aljinni ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka qabla an takuma min maqamik to ifrit shine kamar irin matasan nan namu kangararru waɗanda za su cire mofulan mashin su zo su rikita wannan layi su buge wannan tsohuwa su fasa wannan tsoho so ma'ana irin waɗannan fitsararrun matasa waɗanda saboda fitsara ba sa shakka halli mamun da ya daura auren uwarsu sai ga mutum ya saki jeans yana tafiya yana ainihin haka yana burtsa gindiyo yana nuna to liman na balaga fa ni ma yadda aka samu uban shi mata shi ma sai a samu mishi abinda lisanul hal din sai yake cewa ma'ana mara kunya fitsararrun samari to in cikin aljanu ne sai a ce ifrit idan ya kangare kangara ta kai ma yana ainihin wato sace sace da abubuwa na haddasa fitintunu to shine sai a kira shi marid jam'i marada idan ya wuce daga nan kuma ya kai yana batar da mutane game da ibada to sai a kira shi shaytan to shi kuwa iblis to kwaya ɗaya ne shine wancan da aka yi jayayyar da shi. Dan haka ina so ka kiyaye kalmar Iblis tana gaskata akan guda ɗaya ne kawai, amma kalmar Shaitan tana gaskata akan kowanne daga cikinsu. Shi wancan ɗin ana iya ce mishi Shaitan, kuma shine Iblis. To na ƙasa da shifa ba a ce musu Iblis, sai dai a kira su Shaitan. To shi Shaitan aka ce Shaitan ba abu ɗaya bane, kamar ka ce mejo ne na soja. Mana mejo na soja guda ɗaya ne a Najeriya, suna nan da yawa. To amma in aka ce general, shugaban ƙasa, to general wanda yake shugaban ƙasa dole a lokaci guda zai zama wa kwaya ɗaya ne. To in kun fahimci wannan misalin sai ku gane mataki na farko na halittarsu shine aljani, sannan sai akai ifrit, sannan sai akai marid, sannan sai akai Shaitan. To daga Shaitan duk wata bata da cutarwa da makamantan haka, to nan ne kat. To shi Iblis, to shine abuhum, shine babansu. Ina fatan an gane. A karanta ainihin al-Imam Suyuti a cikin littafin shi mai suna Akamul Murjan, Allah ya taimaka, ko kuma Abdullahi abin nan. To waɗannan abubuwa ne da ya kamata mutane su dan san su, saboda wasu suna cewa to kun ce idan azumi yayi ana kama aljanu ana daurewa, me yasa da watan azumi sai a zo ana kira'a kuma sai a kama aljani a jikin wani? A'a, ba aljani muka ce maka ba, cewa annabi a cikin hadisi ana kama maradatul jinni da shayatin, waɗannan ake daurewa. Maradatul jinni da shayatin, waɗannan suke haifarwa da dan adam fitina a cikin addini da ibada, su ake daurewa. Amma afarit ba a daure su. To afarit kuma galibi su ne suke shiga su zubar da wada wance ciki, su hana wance aure, su zo suna saduwa da ita namijin dare, shine ifrit. Ifrit su suka fi yin waɗannan ayyuka. Amma marid da shi da ainihin Shaitan, to in suka shiga jikin mara lafiya, wallahi al'azim ana matukan shar wahala. Shine in ya shiga jikinta da ta zo ta yi alwala za ta ce qad qamatis salatu, sai ta fadi ta suma, sam ba zai batta ta yi sallah ba. To marid ne jikinta ko kuma Shaitan, sai kun zage da Qur'ani. Amma wanda za a zo ana fara karatu ka ji yana wayyo Allah malam Musa ka zo ka cece ni, ayya wannan ifrit ne. Ifrit ne wannan karamin alhaki ne. Ku samu wani ustazu ya ta danna mishi bakara tuni zai gudu. Ina fata. Amma wanda za a yi kira'a, a yi kira'ar sai ka jin ya zo sai dankarawa Allah zagi. Su masu rukuya sun san shi. Akwai wanda in aka yi karatu, aka yi karatu magana farko sai ya zagi Allah, ya zagi annabi, ya zagi Qur'ani, ya zagi kowa. To wannan marid ne. Ya kamata masu ilimin rukuya lallai mu rinka shirya musu kwasa-kwasa, dan lokaci zan su rinka dan samun abubuwan. Don ba haka ba, wasu abubuwan hakikanin al'amari wallahi ba sa gane ya za a yi handling din su. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. To jama'a, kun dai ji ainihin waɗannan bayanai. Sai kuma malam yace as-saniya ashara, mas'ala ta 11, ar-rajim. Me ake nufi da rajim jama'a? Rajim din nan da aka ce menene rajim? Malam yace ai al-mub'ad min al-khair, wanda aka nesanta shi daga alheri. Al-muhan, wulakantacce. To kun ji wannan kalma tana daukan wannan ma'anar ko? Wanda aka nesanta shi daga alheri kuma wulakantacce. Sai malam yace wa aslur rajmi, asalin abin da ake nufi da ar-rajmu a larabci, ar-ramyu bil hijarati, jifa da dutse. Wa qad rajamahu, rajamtuhu a larabci kana iya cewa na jefe shi. Arjumuhu, ina jifan shi. Fa huwa rajimun, shi jefaffe ne. Wa marjumun, abin jefewa ne. War-rajimu, war-rajmu al-qatlu, har waye kuma an ce rajmu ana nufin qatlu, aje a kashe wani, ba sai lallai ta hanyar jifa ba, sai a ce rujima ko irjimuhu, ku je ku kashe shi. Ita asalin kalmar tana daukar wannan ma'ana. Wallan, kuma haka tsinuwa, in aka ce ainihin hadha rajimun, ai ma'anar shi daya da hadha la'inun, wannan la'ananne ne. Wattard, da kuma wanda aka kore shi, a ce tafi ka ba mu wuri, to wannan ma za a iya kiran shi rajim. Washatmu, da wanda aka zage shi irin zagi mummunan zagi. Wa qad qila hadha kulluhu fi qawlihi ta'ala, malamai suka ce duk wannan ma'ana tana bayyana a cikin ayan nan da Allah yace la in lam tantahi ya nuhu latakunanna min almarjumina, ya kai Nuhu idan baka bar abin da kake ba, ba haka kafirai suka yi mai gargadi ba,
idan baka daina abin da kake ba sai ka zama daga cikin waɗanda za a jefe su. Ma'anar wannan ayar almarjumina yana daukar waɗanda wanda za a jefe, wanda za a tsinewa, wanda za a kora, wanda za a kashe. Ko kun fahimta jama'a? Sai malai yake cewa wa qauli Ibrahim wa qauli abi Ibrahim, da kuma magana da Azar baban Ibrahim yake cewa ko la in lam tantahi la arjumannaka, idan baka daina wannan karatu naka ba, in baka daina wannan wa'azi naka ba ya Ibrahim, la arjumannaka zan jefe ka. To me ma'anar la arjumannaka? Zan tsine maka, zan jefe ka da dutse, zan kashe ka, zan kore ka, zan ainihin zage ka. Di yana daukan wannan ma'anar kawai ala hasbi maqtabatul makan, gurgurdan yadda wurin ya hukunta shine zaka fassara shi. Wato idan kalma ta zama irin wannan mai ma'anoni da dama, to in ka zo duk sanda ka zo kana fassara sai ka duba a daidai wannan wuri menene ta dace da shi, sai ka fassara mutane kawai sai a wuce. Allah madaukakin sarki ya taimake mu, saboda yadda lokaci ya taho insha Allah ta'ala za mu tsaya a dan shigar da tambayoyi kamar yadda muka yi alƙawari. Muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, tare da cewa ainihin tambayoyin ban riga na ainihin yi nazarin su ba. Wannan yace menene bambancin a hau Arafa ranar Juma'a ko to da menene wannan sai kun ci ana ba malam abubuwan. To bambanci yake tambaya dangane da hawan Arafa ranar Juma'a da kuma yin Arafa wadda ba ranar Juma'a ba. Hawan Arafa ranar Juma'a abinda ya sa malamai da sarakuna da sauransu na sunna suke kwadayinta saboda ranar Juma'a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Arafa, kuma sanannen abu ne Annabi Arafa daya ya hau. To shi yasa in aka ce Arafa ta dace da Juma'a, to dukkanin malaman sunna da sarakuna na sunna suna kwadayin su hau wannan Arafa saboda su dace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin yadda ya hau Arafa din. Wannan shine abin da na sani, sai dai sarakunan gargajiya da kuma abin takeici malaman bid'a da ƴan tsubbu sun canfanta cewa in aka hau Arafa ranar Juma'a to wani babban mutum zai rasu da zaran an hau Arafa an dawo, kuma sai kaga suna kawo abubuwa wanda in baka yi imani da Allah ba sai abin ya rude ka. Sai su fara da cewa shi kanshi Annabin yana hawan Arafa Juma'a yana dawowa ya mutu da wata uku. Fardauna ya hau Arafa ya Juma'a ya dawo ya mutu, Murtala ya hau Arafa Juma'a ya dawo ya mutu. An hau Arafa ranar Juma'a yau shekara uku ko hudu da suka wuce, aka waye gari ranar kashe gari aka kashe Saddam. To duk waɗannan abubuwan da suka har hada masu canfi sai har fa gwagwarmaya suke, in aka ce za a hau Arafa Juma'a sai su ta rubuta takardu cewa a gyara abin ko kuma dai a nuna an yi kuskuren lissafin wata a tura Arafa din ta zama ranar Asabar. To wannan canfi ne, wannan ba sunna bane. Na'am. To wannan sai na yi nazarin abubuwan da na wannan ba wannan yake cewa yana son a ba shawara akan wani aljani da ya ce da yake zuwa ranar Juma'a ko har zuwa kwana uku, shi sai ran Juma'a kawai yake zuwa. To kaga mai yiwa ko limami ne cikin aljanun, ka san fitsararru ne da gwargwadon yadda suke wani lokacin haka za a gansu ne maka abin nan. In yazo kai ta karatun Alkur'ani Allah ya tsare ka da gare shi, sai dai ina maka wasiya da lazimta yawan alwala, ko yaushe ka rinka zama cikin alwala, sannan kuma la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillahi, kar ka sake harshenka ya bushe kai ta yin ambaton Allah. Karatun Alkur'ani ne, salatin Annabi Hailala da makamantan su ka yawaita yin su insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki zai tsare ka, kuma mu ma mun kara taya ka da addu'a, Allah madaukakin sarki ya tsare ka. Na'am. Na'am, sai wa kuma
malam wannan tambaya yake yi game da riwayoyin alqur'ani na farko ce nabi al-madni da abdullahi ibn kasir al-maski da abu amri al-basri da abdullahi ibn amri shani da asim ibn amri al-lajj al-kufi da hamza ibn abi al-zayyan al-kufi da ali ibn hamza al-kafahi da abu jafar yazid ibn kaka al-madni da yaqub al-khadrawi al-kufi da khadab al-kufi ce wai na rawi sun inganta ko ba su inganta
ba a sai na bincika wannan amma da zan bai shawara ya samu ainihin sharhin shatibiya wanda nazo jiya zai iya tantance mishi abubuwan don wasu kira'o'in wannan da tabbata wannan bata tabbata burin iya tuna ba a yanzu na'am sai wanne kuma wannan ce ya halatta ai nafila bayan witri ai ita witri so ake ta zama ita ce sallar ƙarshe dan haka in ka san kana da ikon ka tashi ƙarshen dare in kai nafilfili to sai ka jinkirta sai in ka tashi ƙarshen dare sai ka ƙara nafilfili sannan sai ka yi witri to amma in ya faru kana ganin ba za ka iya tashi ƙarshen dare ba kai witri ka riga kai witri in ka tashi kuma da daddare za ka iya yin ainihin nafilfili amma ba za ka sake maimaita witri ba sai dai in nafilfilin naka tun farko ka riga ka cika adadin da ake so ma'ana ka riga ka yi raka'a 11 to yanzu in ka tashi kana sha'awar nafila raka'a 2 ce kadai ta halatta maka wannan ta tabbata ainihin a cikin sunna babu laifi
na'am wannan yace alhal lokacin da shedan yazo yake fidda mutun a sallah
na'am
ta'awuzin da za a yi ne a sirce ko
za ka iya yin ta'awuzin a bayyane za ka iya yin shi babu laifi a bayyane kuma ta'awuzin ma kai irin wancan wanda muka kawo jiya a'udhu billahi samiul alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi yayi daidai insha Allah saboda irin kalmomin da yake dauke da su na kora daga sharri shedan na'am
wannan yace don Allah muna son a kawo mana isnadin alquran da muke karantawa
isnadin alqur'anin da muke karantawa ai shine daram dam dam domin yana nan a cikin dukkan qur'anin da sarki Fahad yasa aka buga Allah ya gafarta mishi dukkan qur'anin nan da kaga yazo maka daga madaba'ar sarki Fahad din nan ka duba karshen shi zaka ga isnadin shi ingantacce triyan triyan zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko warshi ne ko Hafs ne ko Kalun ne ko Duri ne ko wane ne zaka ga an kawo da isnadi wannan yana daga cikin mumayyizat alheran da sarki Fahad yayi wa duniyar ainihin buga alqur'ani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi dan haka in dai isnadi kake nema na alqur'ani din nan to yana nan ainihin a cikin wannan qur'ani dake hannunka wanda madaba'ar Fahad dake Madinar Munawwara ta buga na'am
wannan wannan yace shin barin yara tare da waƙoƙin Larabawa
na'am
da babu kida amma da ma'ana yafi koko barin da waƙoƙin Hausawa na fina-finan Hausa
dukkan ne ai ba kabilanci bane abu ma'ana waƙoƙin Larabawa ko waƙoƙin Hausawa waƙa waƙa ce abinda ake tsoro shine kada waƙa ta shagaltar to waɗannan waƙoƙi yanzu suna shagaltar da yara dan haka na Hausawan da na Larabawan sai a ainihin nesanta su da su sai abinda ya zama babu makawa in ba haka ba galibi yaran suna jarabtuwa da ainihin waɗannan waƙoƙi tun daga ƴaƴan Larabawan har ƴaƴan Hausawa Allah madaukakin sarki ya tsare na'am
ina neman shawara game da tafsirin Sheikh Muhammad Sha'arawi da tafsirin Sawi
to tafsirin Sha'arawi dai tafsiri ne wanda yake yana da matsaloli domin mai littafin yana da wasu aqidoji waɗanda malamai sun yi ainihin wato rubdugo akan cewa akwai matsaloli daga ciki yakan yi inkarin ma huwa ma'lumin min ad-dini bid-darura misali yakan yi musun ainihin dawowar Annabi Isa ko kuma musun ainihin wato dajjal ko kuma ya ba su ma'ana irin ta Turawa ko makamantan haka yana dai da matsala kwarai da gaske a cikin ainihin tafsirin shi tare da cewa ya kamata ka sani asalin tafsirin dama ba shi ya rubuta ba yana zama ne yana yi shine ainihin daga baya aka yi shawara a zauna a rubuta abubuwan da yake fadi wannan kenan shi ko tafsirin Sawi to tafsiri ne yana daga cikin tafsiri na mutasawwifa irin wanda muka yi ishara akai cewa tafsiri ne al-ishari wato asali yayi ta'aliki ne ko karin sharhi akan tafsirin ainihin Jallalain to amma akwai wurare da dama da ya rinka sakin baki yana wasu maganganu waɗanda malamai gaba ɗaya ba su amince da su ba misali daidai inda yazo inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada illa an yasha Allah
واذكر ربك اذا نسيت da yazo wannan wuri sai yace to ayar dai tana cewa dama duk sanda zakai abu kace insha Allah in kuma ka manta bayan ka fada abin sai kace insha Allah babu laifi to da ya kawo sharhohi daga mazhabobi gaba ɗaya kuma sai yazo sai ya ainihin yi dirkaniya yake cewa bin zahirin alqur'ani da sunna yana daga cikin usulul kufri dan haka abin da yake wajibi shine duk abin da yazo maka na daga malamai shine abin da zaka dauka ba wai zahirin alqur'ani da sunna ba to akwai maganganu ire-iren waɗanda malamai sun hadu sun yi ca akan su lallai har raddi aka rubuta dangane da irin miyagun maganganu na aqidoji dake cikin tafsirin sawi Allah madaukakin sarki ya tsare na'am sai wani kuma
ga wani nan yanzu
na'am
wani yace muna iya taron wanda mangana karatun ba
wato jarin kamar yadda nake sai an dan rinka tara su wani lokaci insha Allah dan shi wannan yake cewa muna iya sa ran ka sanya mana darasi a cikin birnin Zaria ina nufin cikin garin Zaria matsala aini ba sanya darasin ba kuna iya daukan fitintunin da darasi na yake dauke da su shine matsalan matasa duk inda aka ji Albani suna so ya sa musu darasi amma sai su suna duba lagwadar abin ne da Albani ya zo ya sa darasi za a turo yan iska nan su zo su kokali fada za a zo a yi kaza kuma aka zo sai su ce wato Albani an zo ana abin nan a'a ni kan dai zan iya manajin karatu ko kuma za ku iya da manajin fitina matasa ne ko ba ku goge ba za ku iya ba za ku iya ba jama'a haka lokacin ina yau da suka ce a zo a sa musu tafsiri ne ce musu a ni karatun boko na zo ba ruwa na da tafsirin ku suka matsa na ce musu okay idan matsaloli suka taso suka ce ai ba wasu matsaloli ne ce ku yara ne ba ku san me kuke ba da aka zo na sa musu tafsirin minti 30 ake tafsirin jama'a sai ga kan ta fitar da rahoto cewa Saudiya ta turo wani tun daga Makka ya zo ne wa musulmi evangelism nan da nan SSS wannan ya zo nan da nan gwamna nan da nan wannan sai na ce to MSS gashi da kuwa za a ce mun na ce a'a ni da rana gaya muku dan boko ne matsalar ku ce sai na bar musu tafsirinsu so matsalar ku ita ce duk sanda kuke sha'awar Albani ya zo ya saka muku karatu za ku iya da fitintunin masu mulki da za su taso za ku iya da fitintunin yan dariku da fitintunin yan shi'a da sauransu ana zauna ana karatu yanzu hankalinmu ya kwanta muna karatu sai yan shi'a sai su je su shiryo da yan dariƙa da yan kaza a zo a tsogali fada mun zo an tsogala kuma sai ku ce wai a zo a zauna da Albani a ni da sa'ana nake zama wanda na san is capable of in zauna da shi amma duk wani sha'a so matsalar kenan kullum matasa ba sa duban implications na abubuwan su yanzu waɗannan karatuttukan kuka san irin pressure da ake kokarin a saka karatuttukan a cikin duk karatuttukan da ake kuka sani ba so kafin ku yi tunanin abin da ya kamata ai ran da Allah ya taimake ni na kammala gina darul hadisi mun nake cewa duk zan tattara karatuttuka na in koma ya zama ni na gina ni zan karantar in ka zo ka sako kanka cikin matsala ka zo ka ji karatu ka zo tsoga to ka zo ne a madadin ranka ya kuta kenan kawai don ka zo makaranta ta ne gidana ne bani da matsala da kai ba masallaci bane balle ka ce sallah ka zo duk wanda zai zo jin karatu ya zo jin karatu wanda ya zo tsogala fada fa ya zo ne a madadin ya sadaukar da ranshi so da haka misali ni shawara da nake baku cewa mu gutsutsura muku karatu nan a sa karatu wannan bashi daga cikin tafarkin mu randa duk Allah ya taimake ni ne hall na darul hadith da wahala ire-iren waɗannan karatu tuka zan zo nan karatun Bukhari kowa ya je karatu ya rike masallacin anguwarsu mana abin da ya kamata kenan ya zama mu muna da inda yake kawai wannan wurin na Albani ne ba na kowa ba to shi ya gina abin shi yake karantarwa duk mai son karatu ya zo to wanda kuma yake neman fada ya zo to lalle ya zo wurin neman fada to amma ba haka ba akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ku matasa ne abinda kawai lagwada kuke kallo ba kwa kallon okay menene masu makirci kuma suke kokarin su sa makirci su yi kaza saboda haka shawara da nake ba ku shine maganar a sa karatu a wani wuri ko a ina ne a Zaria ne ko ba a Zaria ba wannan ba shine ajenda ta ba yanzu ajenda ta babba
ita ce yanzu gina darul hadisi salafiya idan Allah madaukakin sarki ya bani kudi iyakacinta kenan insha Allah ta'ala wanda da zaran na gina to wannan buri na ya cika dukkan karatutuka da sauransu za su koma can to ina da hali shine zan iya cewa na bar muku karatun nan naku na Bukhari na bar muku kaza na bar mu ciya kaza shikenan to nan ne asalin inda nake nufin I establishing na da'awa to amma masaloli ga galibi ku ba ku gama nuna da yadda duniya take ba mu yanzu muna iya kunnan uwar shegu da mutun shekara 10 ku ba kwa jurar tsogala da dangwala da gwalo duk ba kwa iya jurar waɗannan abubuwan so ba ku da shirin iya daukar da'awa irin ta mu jama'a ta cewa ana so a karantar da jama'a su kuma abokan gaba suna so kullun su kawo rikici wurin karatun to ku za ku iya daukan ku kau da kai ku rabu da su dalibi ba kwa iyawa saboda haka maganar wai za a je karatu ni kaza za a yi kaza ku ku zo ku dauki karatun mana ku je ku saka a anguwannin ku ku da kanku ni yanzu ba inda nake samun natsuwa fiye da ina karatu a miciya don nan wa walidin wa ma waladani na san uban kowa ya san ubana iyakarta kenan nan anguwan mu ce babu ja to kamata yayi dan kowace anguwa dan kowane gari ya je karatu ya koma ya je karantar da garin su amma kana tunanin bari mu je mu gayyato wani wanda ya suna ya zo ya karantar da mu a'a to ku yaushe ne za ku kafu ku kafa anguwar ku saboda haka dukkan mutanen anguwanni kowa ya zo ya dauki karatu ya je kara malamai su koya mishi ya je bude a anguwar su ya fara ana zagi ana sharri ana kazafi har ya kai inda zai kai wannan ita ce shawaran mu da ita muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.